أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سسرارم يكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatoyin Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyi ko inda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na yayi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shirin ne ta yin aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415-55 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafi mata na Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna Asabar ne, 4 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1446. Bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 7 ga watan Satumba na shekara ta 2024. Kuma kamar kullum lokaci, a yau ma muna tare da Sheikh Malamin namu, Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu OYN. Babban malami ya tsangara nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu. Akan kan lafiya, sai assalamu alaikum masu sauraro.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kai ku sai za mu shiga cikin tambayoyin da ku da kuka aiko. Da malai tambaya ta farko take cewa, menene ingancin hadisin da yake cewa duk wanda ya dawama akan raka'a 40 a kullum farilla da nafila, ubangiji zai sauke masa dukkanin lamuransa?
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka, ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan hadisi ban san shi ba, abinda na sani ya tabbata shine hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce, man salla 40 yawman fi jama'atin yudriku at-takbirata al-ula kutibat lahu bara'atani, bara'atun min an-nifaqi wa bara'atun min an-nar. Nabi ya ce duk wanda ya ci sallar kwana 40, wanda ya yi sallah kwana 40 a cikin jam'i kuma yana da sakar kabbara harama, wato kabbara harama ba ta kubuce masa, annabi ya ce za a rubuta masa kubuta biyu, kubuta daga munafici da kuma kubuta daga wuta. Wannan hadisi ne hasan, hadisi ne kyakkyawa, kuma yana nuna falalar sallah cikin jam'i, yana kuma nuna falalar wato samun kabbara harama a kowace sallah ta cikin jam'i. Me ce musulman da ya samu sallar jam'i ta kwana 40, wato salloli biyar a kullum har tsawon kwana 40, yana kuma da sakar kabbara farko ta liman, to zai samu wannan wato yabo, ko kuma zai samu wannan tagomashi daga Allah subhanahu wataala. Za a rubuta masa kubuta, Allah zai kubutar da shi daga munafirci ya kubutar da shi daga wuta. Wannan kuma shi ne babban rabo, domin zuwa zai anin nari wa udkhilal janna faqad faz. Allah ce duk wanda aka karkatar da shi, aka kawar da shi daga wuta, aka shigar da shi aljanna, to wannan shi ne ya raba wuta. Saka babban rabo shi ne samun shiga aljanna da kuma kaucewa shiga wuta. Wannan shi ne abin da ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Amma cewa rakawai 40, wannan ban san inda aka samu shi ba.
Sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa yana so ya biya wa mahaifiyarsa Umara karo na biyu bayan na haji da taje, yace amma mahaifinsa ya hana, kuma shi ma fa ya biya masa har sau uku, kuma suna tare. Shi yake cewa babu wani dalili. Shi yake tambayar malam shin ya zai, domin yana son ita ma ya ƙara samun ladanta.
Kyautata wa iyaye, uwa da uba, wani wajibi ne da Allah subhanahu wataala ya dora akan iyaye. Allah subhanahu wataala yayi umarni da abauta masa shi kadai ya kyautata wa iyaye, wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Allah ya umarni abauta masa shi kadai kada a hada wani da shi, sannan kuma yayi umarni da kyautata wa iyaye, kyautata wa uwa, kyautata wa uba. Saboda ubangiji subhanahu wataala yayi shi ne ya bada wannan umarni, an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Huraira cewa wani mutum ne ya fi cancantar in kyautata masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ce ummuk, ya sake tambaye sa yace da shi ummuk, ya sake tambaye sa yace da shi ummuk. Yana tambaye sa karo uku yana ce da shi mahaifiyarka, mahaifiyarka, mahaifiyarka. Sai a karo na ƙarshe ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa abuk, da mahaifinka. Saboda haka uwa tana da haƙƙi sosai akan ɗa, har ma wasu suna cewa haƙƙinta ya ninku gida uku akan na mahaifi, duk da cewa wani daga cikin malamai kamar Ibn Ashur yana ga wannan fahimtar ba haka take ba. Kowanne yana da haƙƙin da yake kanka kula da shi, sannan wani ba zai hana a ba wa ɗaya daga cikinsu haƙƙinsa ba. Uwa ba za ta hana a ba wa mahaifi haƙƙinsa ba, haka nan mahaifi ba zai hana a ba wa uwa haƙƙinta na kyautatawa ba, saboda wannan umarni ne daga Allah, ba kai ka sa kanka ba, Allah ne ya sa ka, kuma ya jaddada maka, ya ƙarfafa maka wannan umarni, ya sanya shi cikin wato matakai na kusanci, yadda aka ambaci bautar Allah sai kuma a ambaci kyautatawa iyaye. Wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana. Saboda haka uba ba zai hana a kyautatawa mahaifiya ba, sannan ita ma mahaifiya ba za ta hana a kyautatawa uba ba. Haka ba shi da haƙƙin da zai hana ka kai wani abin da za ka kyautata mata, tunda wannan kyautatawar da za ka yi mata ba cutar da shi za ta yi ba. Ba wani abu ne za ka yi mata wanda zai cutar da shi, zai ce shi ma za a shiga haƙƙinsa. Saboda haka a nuna masa cewa wannan umarni ne na Ubangiji ake bi, kuma Allah ya hana a yi ma wani ɗa'a akan a saba wa shi tashi ɗa'ar. Ɗa'ar Allah ita ce gaba akan ɗa'ar kowa. Saboda haka ka biya wa mahaifiyarka da kyautata mata ko da ya baya so, don wannan shi ne abin da Allah shi yake so. Ko shi baya so, Allah yana son wannan, kuma ka gabatar da abin da Allah yake so akan abin da wani daban yake so.
To sai wanda kuma suke cewa malam suna da mahaifi ne wanda ba shi da lafiya tsawon lokaci, kuma har ya kai da yanzu baya iya tashi tsaye, kuma a hakan yana yin sallah sai dai kuma yanzu daga baya sai suka ga wani lokacin kamar yana yin alwala, yana motsa hannunsa kuma kamar yana sallah. Idan lokacin sallah ya zo suka ce ya tashi ya yi sallar, sai ya ce musu ai shi ya riga ya yi. To shi ne suke tambaye malam suna so su miye hukuncin sallah ga irin waɗanda suke cikin halin jinyar da tai sanye diyarsa su irin su mutu haka.
Inda har mutum ya fita daga hankalinsa cikakke, to sallah ta fada da kansa. Dama ita ibada sharaɗinta, kowace ibada ma sharaɗinta mutum yana zama yana cikin hankalinsa. In ya fita daga cikin yanayin hankali, to wannan ba a wajabta masa, ba a wajabta masa ko ba an sauke masa duk wata ibada da take kansa. Yana daga cikin shuruɗut taklif shine al-aql, ya zama mutum yana da hankali. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ɗauki alƙalami, wato alƙalami na taklif, na kallafa masa wani abu ko hana shi wani abu, an ɗauke shi daga mutum uku, daga ciki wanda ya rasa hankalinsa har sai hankalinsa ya dawo tare da shi. Saboda haka babu wani abu na wajibi a lokacin da ya kai wannan marhalar da za a wajabta masa. Saboda haka in kun masa maganar sallah ya ce ya yi shi, kyale shi matuƙar, kun fahimci cewa hankalin nasa ya fara wato gushewa.
Sai wannan shi kuma yake cewa malam lokacin yana ƙarami ya kasance yana ɗaukar wa mahaifinsa kuɗi bai sani ba, to sai bayan ya girma kuma na dama ta kama shi, ga shi kuma mahaifin nasa ya riga ya rasu, shi ne ke tambaye da Allah malam ya zai yi.
To lokacin yana ƙarami yana nufin bai balaga ba, koko yana nufin ya balaga amma bai manyanta ba. Bai balaga ba wannan ba a lissafi da wannan, yana da ƙanƙani bai da wayo, bai kai munzalin balaga ba, ya zama ya ga wani abu na babansa ya ɗauka ya je ya yi buƙatarsa, wanda ba a ce sai ya tattaro sai ya biya ba, shi ba zai iya sanin me ya yi ba a lokacin. Amma idan ya zama ya kai munzalin balaga, sannan ya zama yana yi wa mahaifinsa irin wannan, to daga baya ya dawo da dukiyar. In akwai wasu daga cikin dangi waɗanda za a iya ba su dukiyar a ba su, in kuma an ga cewa hakan ba za ta samu saboda gudun kada a samu ko yanke zumunci ko wani abu, sai kai masa sadaka da abin da ka san ka ɗauka, ka kuma ci gaba da yi masa addu'a kai ma kuma kana neman gafarar Ubangiji ya fi maka abin da kai ba daidai ba baya.
To sai ne mai tambaye shi kuma yake cewa malam bayan rasuwar mahaifinsu sai mahaifiyarsu ta kasance tana rayuwa ne ita da karamin kaninsu a gidan da mahaifin nasu ya bari. To yace kasancewar tana wahala wajen girki da wasu ayyuka sai yanke shawarar ya dawo da ita zai dawo da ita gidansa. To akan haka sai matarsa ta ce ba za ta zauna tare da ita ba, shi kuma yace ba zai iya samun kwanciyar hankali ba ya bar ta a can. To shi ne yake neman shawara a mahanga ta addini.
To a ka'ida matarka ba za ta raba ka da mahaifiyarka ba, kuma ba za ta hana ka kyautata wa mahaifiyarka ba, kuma ba ta isa ta sa ka rabu da mahaifiyarka tana cikin wani yanayi na cutuwa ba. Haƙƙin mahaifi yana da girma, kuma tana da haƙƙinta a matsayinta na matarka. Kada ka yi wani abu da zai cutar da ita. In akwai wani abu da zai cutar da ita to gari ka gama ka yi ba, amma wannan ba shi zai hana kuma ka kyautata mahaifiyarka ba. Idan ya kasance ita matar taka tana ganin cewa an kawo mahaifiyar ko zai za su ta takuru ko wani abu, ka nuna mata cewa ba haka ba ne, kuma ka yi ƙoƙarin ka nuna mata cewa kai mahaifiyarka tana daraja a gunka. Tun dai har tana son ka, tana ƙaunar ka, to za ta ƙaunaci mahaifiyarka. Sai da mahaifiyarka ta haife ka, ta rene ka, ka zama wani abu har ta ganka ko ka ganta kana son ta ka aure ta. Sauraka ta same ka cikakken mutum bayan mahaifiyarka ta yi wahala a kanka. To kuma yanzu lokacin da mahaifiyarka za ta samu amfanuwa da kai, ita da ta tsince ka bayan ka zama mutum, kuma ta ce a ka watsar da mahaifiyarka wanda ba zai yiwu ba, inda tunani ita ma ba za ta yi haka ba, ko da za ta san kimar mahaifiya, kuma ita ma ta tuna wata rana za ta zama mahaifiya ta wani, ba za ta so a ce ɗanta ya watsar da ita yayin da take buƙatar taimakonsa ba. Saboda haka ka nuna mata wannan, sannan kuma ka yi abin da ita kuma ba za ta cutu ba, kada ka kawo ta ta yadda ita kuma za ta cutu, ko ka ɗora mata wani abin da ya fi ƙarfinta, ka nemi cewa ita za ta riƙa yi wa mahaifiyar taka koda ko abin zai zama akwai matsatsi a ciki ko akwai matsawa a ciki ko akwai cutarwa. In ka kawo mahaifiyarka in tana buƙatar wanda za ta riƙa mata wani ɗan hidima, ka nemo mata wata wadda za ta riƙa kula da ita in har hidimar za ta yi yawa. Ita ma kuma ba ta taka ta san cewa kyautata wa mahaifiyarka kyautata maka ne. Saboda ba za ka watsar da mahaifiyarka ba saboda wannan, kuma wannan shi yake nuna cewa kai namiji ne da kake tsaye da ƙafafuwanka, ba wai matarka ce take tsara maka yadda za ka yi ba, musamman ma kuma in abin ya danganci wato shiga haƙƙin iyaye. Saboda ka kula da mahaifiyarka, kada matarka ta shiga tsakaninka da mahaifiyarka ta hana ka kyautata mahaifiyarka, haka nan kuma kada ka yi amfani da mahaifiyarka wajen da ka cutar da matarka.
Sai na shi mai kace malam shi tambayar sai ta ce shi ma'aikacin gwamnati ne, inda aka tura shi aiki yana zuwa yadda ya kamata, kuma akwai aikin da suke yi din. Sai to yanzu sai aka yi wasu canje-canje na wuraren aiki, aka tura shi inda ba aikin ko da ya je ma ba abin da ake. To shi ne tambayar shin ya zai yi domin ya zama ya ci halaka.
Idan har kai kana zuwa gurin aikin kawai ba a baka aikin da za ka yi ba, wannan ba laifinka ba ne. Da yau an baka aiki ne ka ƙi, kuma kake karɓar albashi bayan baka yi aikin da aka saka ba, to wannan shine za a ce ka ci haram. Ko ya zanto baka zuwa bayan kuma akwai buƙatar a ganka a gurin, akwai aikin da zai iya bujirowa baka amma ba za ka je ba, to nan ne idan ka karɓi albashi bayan baka yi aiki ba kake da laifi. Amma in ka je gurin aiki shi wanda ya ɗauke ka aiki ne bai baka abin yi ba, tunda dai har ya ɗauke ka ya raba ka da lokacinka da amfani ma da lokacinka, ai dole ya biya ka, wannan sharaɗinku ne cewa duk wata zai baka kaza, sawa'un an yi aiki da yawa ko an yi aiki kaɗan ko ba aiki ba zai baka wannan kuɗin. Shi yasa zaka ga ma'aikatan gwamnati ana hutu ma ana biyan ma'aikata duk da cewa ba aiki suna gida, amma dai za a biya su saboda akan wannan sharaɗin aka ɗauke su. To haka nan ma in aka je wurin aikin babu aikin, wannan ba zai zama laifinka ba, abinda duk ka karɓa a wannan lokaci halar ka karɓa.
Sai nake cewa assalamu alaikum, shi malam ya halatta limamin da ke jin sallah ya jira mamu domin su samu ladar jami'i ta hanyar jinkirtawa cikin ruku'u ko kuma jinkirtani sallama?
Ai, an shar'anta kiran sallah ne don a ba wa mamu dama ya halarci jami'i. Shi yasa aka shar'anta kiran sallah, za ka kira sallah kuma a ba da tazara har lu wani dan lokaci da mutane za su shirya su zo masallaci wannan ita ce damar da aka bawa babu ne ya zo masallaci in ya ji kiran sallah to ya taho duk abin da yake bari ya taho masallaci a yi sallah tare da shi cikin jami'i wannan shine hikimar kiran yin kiran sallah shi yasa yana daga cikin kuskure da wasu suke yi da an kira sallah nan take a yi gaba ya zama kiran sallar ba shi da wani amfani ga mutane tunda an gaya musu lokacin sallah ya amma ba ba su dama su je su yi tsarki su yi alwala su taho ba an tada sallah nan take musamman sallar magariba yawa ana yin kuskure a nan da zarar aka kira sallar magariba halimai na tsaye ana gama kiran sallar magariba ko lasfika makarfon daga hannu shi ne ladani ba zai aje shi ba nan take zai yi ikama to kaga an gaya mutane ku zo ku zo ku zo sallah amma kafin su bar abin da suke su taso an shiga sallah kuma magariba ba tsawaita ta ake ba ifi ka zo kafin ka zo ko dai ka rasa na kawai ko ba ka zo ka samu an gama sallah ka shiga banɗaki ka ɗan ɗau lokaci ka fito ka samu har yi sallah wannan kuskure ne an sabawa hikimar yin kiran sallah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah tsakanin abin nan a bayan faduwar rana yake nafila guda biyu to bayan kira sallar magariba mutum ya yi sallar raka biyu yana daga cikin sunnoni na annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ba ta cikin rawatib amma tana daga cikin sunnoni da suka tabbata da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma umarninsa da kuma sallar abin nan da kuma aikin sahabbai a gabansa ya tabbatar wato sunna qauliyya fi'liyya takririyya aga wannan yana nuna muhimmanci ita wannan sallah sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib har zuwa ƙarshen hadisi saboda haka in aka tayi aka kiran sallah dan take aka kuma tada sallah kaga wannan sunnar kamar an soke ta kenan ba ita tunda ba a baka ma dama ka tashi kai wani abu bare ka samu kai wannan raka'a biyu saboda haka wannan ita ce damar da shari'a ta bayar zama na akwai tazara minti 10-15 tsakanin kiran sallah da iqama musamman azhar da al'asr Allah ya bada zuwa minti 10-15 ba mutane su shirya kiran sallah shi yasa ake so a kira sallah farkon lokaci saboda mutane su samu su shirya har su zuwa kuma a yi sallah a farkon lokacinta so in an ba wa mutane wannan damar kuma daga bali man ya zo yana jan ruku'u yana jan sujjada wai saboda mamu su samu su kira sallah abinda aka sani shine tsawaita karatu zahar da sallar al'asar amma ba wai a yi ruku'u a daɗe saboda mamu ya zo ya samu ruku'u a ki sallama da wuri saboda mamu ya zo ya samu wannan ba a nan ne aka shara'anta wannan ba saboda haka tunda akwai kiran sallah don sanarwa ce kuma a ba da tazara minti 10-15 a jira mutane su zo wanda kaga bai zo ba da wani bai shirya ba
sun shi kuma yake can halin menene hukuncin gun dan tsubu sallah
tsubu kana nufin yana nufin dan duba wanda zai buga kasa ya ce sa'ar ka kaza ce ko baka da sa'a ko tafiyar da zaka yi guri kaza zaka samu abin da kaje nema ko ba zaka samu ba ko auren da zaka yi da sa'a ko ba sa'a in wannan kike nufi to babu shakka wannan aiki haramun ne kuma shiga hurumin ubangiji ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man atakahina أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ولد يزول بوكا كودن دوبا يمس تنبيع قسنة أبن ديك فدا مسا فيا كافر شيو أبن ديك سوكر وأن نبي صلى الله عليه وسلم كاغا وانا وانا يزول ما يتنبيع يدا با شيبا بوكا ما شي كان سوى ندي يزول بوكا وانا شيبا بوكا بني أما يدا بوكا نبي شي فقد كفر بما أنزل على محمد mai aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani Allah ya saukar masa da alqur'ani a cikin alqur'ani kuma Allah ya nuna cewa a sama da ƙasa babu wanda ya san gaimu sai Allah wallahi ya'lamu ma fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah haka nan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa fa qul innamal ghaibu lillah ga ya musu gaibu sanin gaibu kadai na Allah ne to wanda zai ce shi ma ya sani to kamar yana da awar tariya da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin abin da Allah ya ce sama da ƙasa ba wanda ya san shi sai Allah saboda kaga ya kafircewa abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan wanda ya je gudun sama kan kenan ba shi bokan ba haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam kai wanda yake cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa من أتى عرافا فسأله لم تقبل له 43 يوما wanda duk ya yaje gurin boka yayi masa tambaya ba za a karbi sallarsa ta kwana 40 ba kaga wannan ba a ma ce ya yarda da shi ba irin ka je kawai ka ce bari ka je ka gwada shi ko kai masa wasu ɗan bitaboyi ka ga ya yake to annabi ya ce ba za a karbi sallarka ba ta kwana 40 ba shi da ka je gunsa ba shi da ka je gunsa wannan waya san shi ko me za a yi masa to kaga irin wannan ba aka mishi sallah ba to wanda kai da kaje ma ba a ce ka yarda da shi ba an ce sallarka ta kwana 40 ba za ka karba ba to ina shi da yake abin da ya zama musabbabin karba sallarka kwana 40 babu shakka laifin sa shi yana da girma kwarai da gaske saboda wanda yake aka tabbatar boka ne ko dan duba ne to wanda ba a bin shi sallah ana buƙatar sai ya tuba ya bar abin da yake ya jaddada musuluncin sa
to me kace assalamu alaikum tambaye su kace shin ya halatta mutum yayi sallar dare amma ya boye karatun saboda baya son a san yanayi
is bayyana karatu a sallar dare wajibi bane sunna ce dai mutum ya bayyana daidai da zai ji yadda kansa kuma ba wai daga biliya sosai ba to dan bai yi wannan din ba ba sallar sa ta yi ba wajibi bane bayyanawa
to shi kone kace malam tunda yake Salla bai taba yin addu'ar bude salla ba daga kabbara harama yake fara karatun Fatiha shine yake tambayar malam shin ya matsayin sallolin sa da yayi ba tare da addu'ar bude salla ba
duka sallolin sa sun yi sallolin sa sun inganta dama ita addu'ar bude salla mustahabbi ce a fadar yawancin malamai jumhurin malamai ibnu Imam Malik shine yake karhanta ta amma duka sauran malamai suna cewa mustahabbi ne saboda ta tabbata daga hadisi da dawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in yayi kabbara taharama baya shiga karatun Fatiha sai yayi ɗaya daga cikin addu'o'in da aka rubuta na bude sallah da sunan duawul istiftah sai yayi ta sannan yake shiga sallah saboda haka idan mutum bai yi ba to ya bar wannan mustahabbin ya bar wannan sunnar wanda idan da yayi yana da lada duriya akan wanda bai yi ba amma sallar sa kuma ba za ta bace ba dan bai yi ba
to ne kace malam mutum ne je siyan dabba ya tambayi me dabbar farashi shi kuma ya gaya masa to bayan ya gaya masa yace ya amince ya siya amma me dabbar ya barta a gurin sa idan an yi albashi zai zo ya biya kudin to sai ya karbe ta to kafin albashin kuma sai ita wannan dabbar da yace ya siya din sai ta mutu shi ne ke tambayar shin wane ne zai dauki asara ita wannan
dabbar eh yadda tambaye take ta nuna ya riga ya saya sai da ya saya bashi ne akan zai biya shi daga baya ya ce ya sun yi ciniki ya saya amma zai bashi kudin daga baya to wannan cinikin yayi ya ci ciniki ba sai ya bada kudi nan take ba matukar dai yayi taya an sallama masa kuma shi mai kayan ya yarda ka bada kudin daga baya to wannan shine ciniki da bashi ya sayar masa bashi zai kawo masa don haka dabba tashi ce ya saye ta kuma ya bar masa ajiya to duk abin da ka ba wani ajiya wani abin ya sabe shi to babu zaman in ka bar masa ajiya sai ba ajiya ka bashi ba kamar an yi ciniki ne ya sallama amma bai sallama maka ba in ya sallama maka dabbar sannan daga bai sallama maka dabbar ba ka saya amma bai sallama maka dabbar ba ba ta zo hannu ba so sai kuma wani abu ya same ta to shi ne zai asara shi ne mai kayan inda baka yi gamdo ba baka karba ba dan lokacin shi yasa ba bai halatta ba ka je ka sayar ma wani ba saboda inda za ta zama asara shi mai kayan ne zai dawo asara shi ne abinda baka karbe shi ba amma in ka karbe shi ka bayar ajiya to ita kuma ajiya wanda duk ka bawa ajiya to ka amince da shi ne don haka in wani abu ya biyo baya na salwantar wannan abin da ka bada ajiya to a ka'ida ba a cewa ya biya tunda al'amin ne ka yarda da shi ne sai dai idan ya bayyana cewa ya yi wani sakaci ne da bai kamata ba ya yi wasarere da ita bai kula da ita yadda ya dace ya kula da ita ba to a nan sai ya ce ya biya saboda wannan sakacin da ya yi amma ba haka ba to ba zama na kansa saboda ka in har ya sallama maka dabbar ka karba ka maida masa aji to anan ajiya ce babu zaman amma in bai sallama maka dabbar ba ya ce ba zai baka dabbar ba sai ka kawo kudin wannan shine ke da asara kai da ce a wannan lokacin zaka tabbai halatta ka sayar wani wani ba dan ba kai gabdu ba bayan ka karba ka ba ka gabdu ka ce a to bar ta a gurin ka wannan ka bar masa ajiya to wannan babu kai zaka da masa da kudin sa da yake bin ka bashi kuma wannan dabbar kai zaka dawo asarar ta
to sai mai wannan tambayar shi kuma yake cewa dan Allah mallam yana son karin bayani akan matsayin karbar abu ko kuma mikawa da hannun hagu
Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha'awar yin abubuwa masu daraja masu kima da hannun dama yana son damanta abubuwa duk masu kima kamar da zuwa hadisin Aisha kana yau jibhul tayammun fi tarajjulihi wa tan'ulihi wa fi sha'nihi kulli wa fi tahurihi wa fi sha'nihi kulli Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bashi sha'awa farawa da dama a wajen sa takalminsa a wajen taje kansa a wajen alwalarsa misali ko wankansa shine fi tahurihi zai alwala ya fara da bangaren dama zai wanka ya fara da dama wannan adawa yace wa fi sha'nihi kullihi dukkan wasu al'amuransa malamai suka ce ana nufin al'amura masu daraja masu kima yana fara su da dama zai shiga masallaci ya shiga da kafar dama saboda muhimmanci da wannan zai bayar ya bayar da dama zai karba ya karba da dama zai ci abinci ya ci abinci da dama saboda haka duk wani abu mai muhimmanci mai daraja mai kima ana so ka yi shi da dama zaka ka dauko abu zaka ba mutum ka bashi da hannun dama zaka karba karba da hannun dama wannan yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sha'awa farawa da hagu kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam baya son sa sai cikin abubuwa wanda suke ba masu kamar tsarki mutum zai tsarkake ko wali ko ba haya wannan zai sa hannun hagu ne zai sa hannun dama ba amma duk wani abu da yake da mutu daraja wannan kamata yayi shi da abin shi yasa da bai hana a ci da hagu ko a sha da hagu ci shedan shi yake ci da hagu ya sha da hagu wannan shi ne dalilin ba da abu da dama da karba da dama saboda Allah annabi ya ce Aisha ta ce wa fi sha'nihi kullihi kaga kowane abu ya shiga nan bayar da abu da karba abu ya shiga cikin wa fi sha'nihi kullihi
sai wannan shi kuma yake tambaya cewa mallam shariba tana da iyaka ne a cikin kasuwanci
riba ba ta da wani iyaka tana iya zama kadan tana iya zama matsakaiciya tana iya zama da yawa kawai dai shi dan kasuwa ana bukatar ya sassauta wa mutane ya tausaya musu dan shi ma Allah ya sassauta masa ya tausaya masa ya taimaka wa mutane dan shi ma Allah ya taimaka masa wannan wani abu ne da kowane mutum yana son ya same shi samu taimakon Allah ya samu tausayin Allah ya samu sassautawa ta ubangiji a duniya da lahira kowa yana son shi to aka ce kai wa mutane wannan kai ma sai ayi maka to aka koda an yarda ka ci riba da yawa to in ka taimaka wa mutane ka sassauta musu to kai ma kai abinda Allah zai sassauta maka maimakon kai hadama wajen neman ka tara abu da wuri kai abinda Allah subhanahu wataala zai tausayin ka lokacin da kake neman kai ma ya taimake ka aljaza'u min jinsil amal annabi Allah subhanahu wataala ya ce hal jaza'u ihsan illa al-ihsan ko wani sakamako na kyautatawa ba kyautatawa ba kyautatawa kai ita kai ma Allah zai kyautata maka irhamu man fi ardi yarhamukum man fi sama tausaya wa na ban kasa na sama ya tausaya muku shine Allah saboda haka ita riba a karan kanta ba haramta maka ka ci riba ninkin abinda ka sayi abu ba ka sayi abu dubu daya ka sayi da shi dubu biyu ko dubu uku duk ba hana ka ba amma ka yi abinda mutane za su samu sauki daga wajen ka sai kai ma Allah ya sauƙaƙa maka cikin lamarin
to sai ne shi kuma yake tambaya yake cewa shi mallam mutum zai iya canza sunansa da kansa idan yana son wani sunan mai kyau da ma'ana sannan ya zai idan zai canja ɗin
zai iya mana zai iya canza sunansa idan ya zanto sunan da ake kiran shi da shi ko wanda iyayensa suka sa masa ba ya da kyau wani suna ne wanda yake ɗauke da wata ma'ana wanda ba mai kyau ba ko lokacin da aka sa masa sunan an zaci cewa sunan yana da kyau sai daga baya ya fahimci cewa sunan ai ba kamar misali a sa mutum Abdulmanaf Manaf sunan gunki ne daga cikin gumakan da Qurayshawa suke bautawa saboda haka sukan jingina ƴaƴansu zuwa ga wannan gunki kamar Al-Uzza shi ma gunki ne a fara'aitu Lat wal Uzza to sukan haifi ƴaƴa su ce musu Abdul Uzza Abdul Uzza kaga Uzza din gunki ne haka nan Manat zun gunki ne haka nan Manaf shi ma gunki ne to kaga mutane suna ganin cikin salsalar Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai Abdul Manaf sai su dauka ta sunan mai kyau ne kamar Abdullahi kaga Abdullahi sunan ne mai kyau sunan mahaifin mahaiki sallallahu alaihi wasallam Abdul Manaf cikin kakannin sa sunan ne da aka danganta zuwa ga gunki kaga ba zai halatta kai ka sa wa danka bawan gunki ba tunda Manaf ba sunan Allah bane to cikin al'ummar mu akwai wanda ke kira da wannan sunan to sai daga baya ilimi ya sa ya fahimci cewa to ai Manaf sunan gunki ne ba sunan Allah bane to sai ya ga ya kamata ya canza ya koma Abdullahi ko Abdurrahman ko Abdurrahim to shikenan sai ya canza kuma ba dole sai ya yanka ba ba wai sai an sake yanka ba Annabi ya canza wa mutane da yawa suna Abu Huraira lokacin da yake sunan shi Abdul Shams sai Abdul Shams shi ba cikin zuriyar binna cikin Quraisha akwai gidan Abdul Shams 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 asala da ita ce Shams ba dingina bawa zuwa ga rana tilla tasjudu lil shams wa lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun kada ku yi wa rana ko wata sujjada ku yi sujjada ga Allah wanda ya halicce su in shi kada kuke bauta kaga Annabi da ya ga sunan Abu Huraira Abdul Shams ya canza masa sai mai da shi Abdul Rahman amma ba mu ji cewa ya ce a saki yanka ba hakanan Zainab da sunan Tabarra Annabi ya ce bal anti Zainab sunan ki Zainab ba Barra ba ire-iren su suna nan a cikin sirar Annabi sallallahu alaihi wasallam da tarihin sahabbai sahabbai da dama da ya canza wa suna daga wani suna wanda baya da kyau zuwa ga sunan da ya dace kuma ba mu ji cewa sai da aka saki yanka ba saboda in ya tashi kawai ya yanzu ya aka dubit ya je kotu ya yi rantsuwa cewa ga sunan shi a da yanzu ga yadda yake so a kira shi ya buga a jarida shikenan kasa ma ta karba za a iya sake masa passport ɗinsa da sunan da yake so ya zama na in an kiri wannan mai kira to wancan da aka san shi a da shi ne wannan shi ne dalilin buga a jarida ko da wasu tsofaffin takardunsa wasu yarjejeniya da ya yi da wasu a baya ba zai zama sun lalace ba da sanda aka zo ce ai shine mai wannan sunan na hujja sai dauko ga affidavit da yayi ga kuma jarida inda ya buga saboda duk wanda suke mu'amala da shi su san cewa yanzu ga sunan da ake kiran shi da shi
to sai wannan shi mai tambayar malam menene yake sanyawa aure ya zama yayi albarka
abin dokokin Allah duk abin da ake so yayi albarka shine a tsare dokar Allah a cikin sa da zarar aka tsare dokar Allah a cikin azutu abu zai yi albarka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya kiyaye dokar Allah to Allah zai sanya sauki cikin al'amuransa sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh saboda haka duk wanda ya sa Allah a cikin al'amuransa ya kiyaye dokar Allah to abubuwansa za su yi kyau abinda yake jawowa buna ta ganin abubuwa suna ta faruwa a cikin harkar aure a yau yanzu a yi aure wata ɗaya wata biyu sai ka ji ya mutu ko ka ji wani ya yi tsawon rai ya kai shekara ɗaya sai ka ji ya mutu ko ga haihuwa ɗaya aure ya lalace an yi shi ana ta murna an yi wani ya aure wance an buga kati mai tsada an yi taro mai tsada an kashe kuɗi an yi kaza amma ba ji ko ina ba sai ka ji ana ta rigingimu sai ka ji an ce an yi wani ya saki wance duk abin da yake ja mana wannan shine rashin bin dokar Allah a cikin harkar auren tun daga wajen neman auren yana son yarinya da aure ba ta zama matarsa ba amma zai iya daukar ta su ta yawo a gari su sha babannan me yake ce su sha ice cream su je taro ina ne ya raka ta party ko ta raka shi party ko wani abin nan to wannan kaga duk sabon Allah ne bai halanta wani ya dauki wata da wata zama ta shi bayana yau da ita a mota gaban mota su je nan su je can wannan duk sabawa Allah ne a zai ai wasu hotuna wai shi hotunan gabanin aure wedding pictures a zo ana ta yadawa gashi nan yarun gume ta gata nan ta rungume shi gashi nan ta yi wata shiga ta banza ta shi ma haka suna hotuna wai a yi wetin kafin a daura aure wai engagement aka yi saboda haka ana taya musu abubuwa wanda ba su halatta ba shari'anci wa zo an bayan daura aure a zo a ce za a je ayi party to nan ma a zo a sha kudu maza da mata zo su tarere in suna ta karere a gaban maza da mata cikin wata kama mara kyau to kuma irin wannan ake so aure daga baya albarka bayan an yi abubuwan da mala'iku suka tsine wa auratan bayan Allah na kware suka tsine wa auratan kuma sai nan a ce ana san Allah ya sanya albarka a aure Allah zai albarkaci abinda aka nemi albarkar a cikin sa aka sa Allah a cikin sa aka yi shi da tsafta don haka in aka sa Allah a ciki aka kira sunan Allah aka bi dokar Allah a ciki sai ga abin ya albarka amma matukar aure auratayya za a riga yin abinda muke gani a yanzu ana yadawa abinda miji da mata su shi wata shiga a zo tsakiyar jama'a maza da mata ana ta kwarkwasa ana ta rungwada ana ta rungume a zainar jama'a kuma a ci irin wannan aure shi ake so ya albarka ku shakka sun yi hannun riga da albarka saboda ka ai auren ya zo bai ji ko ina ba ai ta samu matsantsalu in an hayayyafa ma ka sa kai ta samu a cikin family din ƴaƴan su su zama matsala yakon su zama ƴaƴa masu albarka su zama matsala ga iyayen su saboda tun farko ba ake kyawun gini ba saboda kiyaye dokar Allah wajen neman aure da wajen bukukuwan aure wannan shi zai sa aure ya albarka
sai wannan mai tambayar take cewa ita kuma shin mai aikin Umar Malam za ta iya yin kunshi na jallalle
to da take Umar mai kanta kunshi kuma yanzu ki ibada ba gidan ba garin ku kike ba ba gaban mijin ki kike ba wa zaki wa lalle ban san dai hikimar yin lalle a wannan yanayin ba ba a ce haramun bane ta yi lalle ta rufe shi amma ba ta zo tana bayyana shi ba tana nuna adanta dan ba bace ba a san ta bayyana adanta sai ga wadanda Allah ya yarda ta nuna wa adan musamman mijinta amma wajen ta je ibada me ya kaita bane kunshin lalle har tana tambaya ya halatta ko bai halatta ba
to sai ita kuma take jama'a idan miji ya ce da matarsa yanzu bai amince ta yi wani abu ba sai nan gaba amma ko bai fadi ta kamar men lokacin ba a gaban shin za ta iya yin abin bayan kamar wata uku ko hudu ko ko sai an jira ya bada izini a nan gaba din
to in yace bai yadda ba sai nan gaba ma'ana sai nan gaba zai bata izini shine zahirin maganar yanzu bai bata izini ba amma nan gaba zai bata izini saboda ka sai tambaye shi nan gaban ta ji in ta tashi ba wai sai kawai in ka dauke shi a haka cewa izini ne to ko gobe ba ai nan gaba ce daga an ƙara awa ɗaya ba nan gaba ce daga awa uku yini ɗaya kwana ɗaya din nan gaba ce kenan ka kamar ya bata izini ba nan awa ɗaya ta yi wanda kuma shi ba haka yake nufi ba yana nufin ba zai mata izini ba sai nan gaba saboda haka in aka kwana ɗaya kwana biyu za ta yi tambayar su kudi to ga alƙawarin da kamar yanzu ka yarda in yi amma ba kawai ta ce wata ɗaya kuma ya zato ta bar shi sai wata ɗaya ai da bayan sati ɗaya ma ko kai ko bayan kwana ɗaya ma ta yi abin mana saboda haka nan gaba ba yana nufin ya bata izini ba sai dai shi ya sarrafa ya ce bayan wata ɗaya ki na yadda bayan wata ɗaya ki to shi kenan ba sai ta dawo ta kuma tambaye sai izini
to sai wannan ita kuma take yake cewa malam shin ya halatta mutum ya yi haddar alkur'ani shi kadai amma bayan ya je makaranta ya yi biyar ya sauke a gaban malami daga baya yana so ya hada ce zai iya karawa kansa da kadan kadan
na'am in dai har ya karance shi a gaban malami ya iya ya san yadda ake karanta shi a nazaran in ana kallon Qur'ani yana ya iya karatu ba laifi ai dama abinda ba a so wajen ya furta shi zama yana furta shi ba daidai ba inda ba ja yana ja inda ba shadda yana yin shadda ko inda ke da shadda ba zai yi ba to in ya kauce ba ya iya wannan ya iya karanta shi taryan yadda ake yi so ko shi kadai ne zai iya yau ya kadi haddace shafi ne gobe haddace shafi biyu har ya gama wannan zai yi
to ne ke tambaya shi kuma yake cewa assalamu alaikum da Allah malam menene qaharu rijal da annabi sallallahu alaihi wasallam yana misali da shi
qaharu rijal shine maza su fi karfin ka annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari min al-ajzi wal kasali wal juzni wal bukhli wa min ghalabati ad-dayn wa qahr ar-rijal yani wa Allah ya tsare shi daga gazawa da kasala da kuma tsoro da ruwa sai da cewa min ghalabati daini ko rinjayar bashi wato bashi ya masa yawa ya kasa biya wa qahrul rijali ko kuma maza su fi karfin sa malar maza su fi karfin sa mana ya kasance suna da haƙoƙi akan sa ya kasa biyan su so haka suna yin yadda suka ga dama da shi shine qahrul rijali galibi ghalabati daini yake kawo shi ka ci bashin mutum ka kasa biyan shi to sai fa yadda yake kai yau in ka gan shi a guri ba ka iya karasawa ba in ka ga ya biyo hanya zaka sake hanya ka ji labarin ya je guri ba zaka je ba kuma in ya ganka duk maganar da ya caba maka baka da dama ka ce masa komai saboda yana binka bashi da ka kasa biya wannan shine qahrul rijal saboda mutane sun fi karfin ka saboda ba su sukan nan su da kaci haƙoƙin su da ka dauka ka kasa bayar musu saboda ka suna yin yadda suka ga dama da kai to yana da kyau mutum ya nemi tsarin Allah kada ya fada cikin irin wannan yanayi
sai nake tambaya shi kuma yake cewa hadisin da ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da samaritu ko wanda yake da hali ya aure wanda kuma ba shi da hali ya azumi to malam idan mutum ya azumi zai samu ladan azumin ko kuwa tun daga dan bukatar da yake kenan
zai samu ladan mana ai duk wani abu da ka bi umarnin Allah da manzansa kana da lada annabi sallallahu alaihi wasallam da yake wani sifa a gan kuma ba a tafi da tazawwuj ya ku samari wanda dai yake da kudin aure yake da damar yin aure ya aure fa illam yastati fa alayhi bisufa innahu lahu wija in ba zai iya yi ba azumi anan yayi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da umarce shi da yin azumi dan ya karya sha'awar sa yayin da ya zama ba zai iya aure ba haka yana da ladan azumi ko yana da ladan biyayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da yin abin da zai kauce daga fadawa cikin abinda bai halatta ba.
Sai tambayar take cewa malam ya halatta musulmi ya fara yi wanda ba musulmi ba sallama?
Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabda'u al-yahuda wan nasara bis-salam. Kada ku ga yahudu da nasara ku fara yi musu sallama. Kace fara ce masa assalamu alaikum. Wanda ake so shine ka bari shi yayi maka sallama sai ka ansa masa. In ya maka sallama ya ce assalamu alaikum kai ma sai ka ce wa alaikum assalam ko da ba yahudi ne ko ba nasari ne da wanda ba musulmi ba ne za ka samu wasu ba musulmi ba ne amma saboda zamansu a arewa suna cakuɗe da musulmi in suka shigo musulmi sallama suke yi saboda sun san ita ce gaisuwar da musulmi suke wa junansu ba musulmi ba ne amma zai zo ce assalamu alaikum to sai ka ce masa wa alaikum assalam wannan shine adalci shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa zahiyatu bi tahiyyati bihayyu bi ahsana min awrudduha in aka yi muku gaisuwa to ku yi gaisuwar da tafi wanda aka yi muku kyau ko ku mayar da wanda aka yi muku wato dan kamar wanda aka yi muku saboda ka in ya ce da kai assalamu alaikum to sai ka ansa masa da wa alaikum assalam shine awrudduha ka mayar masa daidai da yadda ya maka in ka kara masa ba laifi wa alaikum assalam wa rahmatullah wanda shi ne magana mafi inganci don baya daga cikin adalci wani ya roƙa maka aminci daga Allah kai kuma ka faɗa masa wata magana mara daɗi kamar da wasu suke cewa in ya muku sallama kai ka ansa sai dai ka ce alaikum wa alaikum wai ka ansa masa to anan bai zama adalci ba Allah kuma ya umarni ta wanda ba musulmi ba kai masa adalci لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إن شاء الله بيهناكو وآملا دول أن سكي بس فتردكو لغا جدد جنكو بس يأيكو بس فتردكو لغا جدد جنكو كو كيو تتامس كما كو مساعدة أن تبروهم وتقسطوا إليهم Allah bai hana ku kyautata musu ba bai hana ku ku yi musu adalci dan Allah yana son masu adalci saboda haka baya cikin adalci shi ya maka addu'a mai kyau kai kai masa mara kyau wannan ita ce magana mai kyau shi yasa Abdullahi dan Abbas ya ce ko Fir'auna ne mun sallama zan ansa masa Fir'auna dai kaga shine ƙuruwar kafirci ce ko shi ne mun sallama zan ansa masa da sallamar da yayi amma ba yadda kai ka fara masa saboda shi musulmi shi ke da ulu ka'ida ta addinin musulunci to antum al'auna in kuntum kuli a sama kai ne a sama saboda shi ya fara kenan in yayi maka wani abin da ba sallama ba yace da kai hayi kai maka ce da shi hayi yace good morning kace good morning yace good evening kace masa good evening ina babu laifi
to sanin shi muke tambaya yake cewa shin ya halasta malam ya rika ziyartar kabarin mahaifinsa yana yi masa addu'a duk ranar alhamis saboda ya dace da fara azumin da yake a wannan ranar kuma kasance wata ranar da ake kai ayyukan bayi
ya halatta ya ziyarci kabarin mahaifinsa ya masa addu'a ba tare da kayyade wata rana ba baya daga cikin sunna sanya wata rana ta musamman sai a ita ce zai rika zuwa ziyarar kabarinsa domin duk abin da shari'a bata sa masa kayyade ba to haramun ne wanda ya sa masa kayyade duk abin da shari'a ta sa masa kayyade ba haramun ne wanda ya cire kayyade a gwada ita ce ka'ida ta addini musamman babin ibada in abu aka sa masa kayyade aka ci ga sharadin yin sa to ka cire sharadin to kai laifi abinda ba a sa masa sharadin yin sa ba bai masa wata da bebe ba sai ga masa da bebe shi ma dan kai laifi saboda haka ba daidai bane ka ware alhamis annabi ya san da alhamis din kuma ya kwadaitar da ziyartar kabari amma bai ce goje a ranar alhamis ko a ranar litinin saboda su ne aka yi kaza ake kaza ba annabi ya san da wannan kuma shi yace qad kuntu rahaytukum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa innaha tadhakkirukum al akhirah wa bai ce zuruha yawm al-khamis ko zuruha yawm al-jum'a ko lailat al-jum'a ko yawm al-yawm al-ithnayn dala bai fada haka ba kaga ka zo ka kago wani abu saboda wani ijtihadin ka wannan ba daidai bane kuma azumi da zaka yi a al-khamis Allah ya karbi ibadarka kai addu'a Allah ya karba kenan sai kai masa addu'a ba sai ka je kabarin bai ka zo ka sha ruwa ka daga hannu kai masa addu'a roƙa masa gafara ba sharadin karbar ba sai ka je gindin kabarin sai har ka ce ai in baka je ba za ka karba ba kana azumi da addu'a da kai Allah zai karbe ta ba sai ka je gindin kabarin sa ba
wani shi mai ke cewa malam ladani ne yazo kiran sallar sai manta yayi ikama to shi ne yake cewa shin zai saki wannan kiran sallar ne kuma yayi ikama idan za a tara sallah
yaya yawan ta ba ko ya maimaita
sai kamar
kuma ya ce kada ka mana karka mato to in har ya riga ya gama kamar yadda ake kiran sallah shikenan sai hari kiran sallah na gaba ba sai ya da saki kuma ya sha mutane rudu ba
to ne cikin yake cewa malam menene hukuncin nuna wa dabba kwano ko wani mazubi na abinci wanda babu komai a ciki domin a yi mata hikima a kamata
babu komai in kamata za a yi da maimakon ya bi ta da duka sa mata wani abu da za ta cutu in ya bi wannan hanyar ya kamata ba komai zaman abinda ba a so ya zama na kawai don ya rika tsokanar ta kaga akwai cutarwa kawai ya sa mata abu sai ta zo ya gudu ya kuma sa mata ta zo ya gudu kaga akwai cutar da ita amma so yake kamata ya mata wannan dabara ya kamata cikin sauki ba komai ya fi akan ya ce ya bi ta ta shiga nan yana dukanta ya fi sauki akan wannan
to wannan tambayar shi kuma yake cewa malam ya matsayin mai garken shanu wanda ya dauki mai kiwo yana biyan sa duk dan yi masa kiwon shanu idan shi wannan mai kiwon ya aikata barna da wadannan shanun shin mai shanun ma yana da alhaki
yaje ya shiga gonar wasu ya ci musu na mai shanu shi zai biya in ya so daga baya kuma ya wa shi mai kiwon muhasaba wanda shanunsa su suka yi barna sai dai shi mai shanin a kansa a matsayinsa na mutum ne da kiwali ko ya bar rawar da wani kaya a matsayinsa na shi to wannan shi da wanda yawa ne amma in shanunka ne ko da shi mai kiwon shi ya bar su suka shiga to kai mai shanin kai zaka biya abin da za a biya in ya so kai kuma kai da mai kiwon sai ku karanta
to ne ke cewa malam kudin fansho ne da ake tarawa kafin mutum ya yi ritaya shin za a cire masa zakka kasancewar kowane wata ana tura mutum ta cewa akwai ajiyar sa ko kuma kudin ajiyar sa ya kai adadi kaza
shi kudin da ake wa zakka shine kudin da ka mallaka ya shigo hannu kake da ikon sarrafa shi amma dan ka mallake shi amma bai shigo hannunka ba baka da ikon sarrafa shi to ne babu zakka a cikin sa dan tana iya yiwa ka mallaka bai shigo hannunka ba ko ba zai shigo din ba saboda wani dalili zai zo faru to saka wannan kaga kai ta bada zakkar abinda baka tabbata cewa zai shigo hannunka ba to wannan ba daidai bane shi yasa kudin da za a yi wa zakka shine kudin da ka mallaka ya kai nisabi kuma kake da ikon sarrafa shi a hannunka yake kana da ikon ka sarrafa shi ko da ba a hannunka yake ba amma kana da ikon ka cira ka ba wani ka aji ka yi kyauta da shi ka yi sadaka da shi ka sai wani abu da shi to wanda sai ka bi masa zakka bayan ya shekara amma kudin fansho baka da ikon ka taba shi ba a hannunka yake ba ko da kuwa an ce da kai naka ne zan fansho nawa ne suke zo na kudin ya ji samuwa ko a je a yi ta musu a sha ruwan tsuntsaye ko a dan ba su wani abaci su yi hakuri to kaga wannan kuma ka dora mai zakka har ila yau kudin sa a ce ai an yi lissafi yanzu yana da kudi kaza a banki ya shi yana da yawa abin da zai ce amma kana gaya masa cewa ya kunta masa zakka ba haka ba ne sai in ya mallake shi ya zo hannu kuma sannan ya shekara a hannun to sai masa zakka.
Alaikata assalamu alaikum malami ne hukuncin wanda Allah ya bashi ikon zuwa aikin hajji ya kuma yi hajjin ba har damar ta kubuce ko kuma ya rasu alhalin yana da wadatar zuwa da lafiya amma bai yi ba.
Sahih shine annal hajj alal fawd. Magana mai inganci shine in aka farin hajji ta hau kan mutum ya mallaki dukiya da lafiya sannan da amnu tariq hanya babu wata matsala ba a hana zirga zirga ba ba a hana tashin jirage ba to wajibi ne mutum ya je hajji sai har waɗannan sharuɗan suka cika wajibi ne ya je hajji in ya samu waɗannan abubuwa shine liman istata ilayhi sabila wanda duk ya jinkirta bayan wannan abin ya har yanzu ya mutu to ya mutu da laifi ya mutu bai yi wani rukuni bayan ya wata ba a kansa ba wasu sukan ce annabi sallallahu alaihi wasallama ai an farlanta hajji da wuri ta wani shekara ta takwas ko shekara ta shida kamar yadda suke cewa amma annabi bai je ba sai a shekara ta goma to abinda ya faru gaskiya magana an farlanta hajji a shekara ta takwas annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta tara ya sura sayyidina abubakar da shi da musulmi da suka samu fatuwa hajji a wannan shekara suka je suka sauke farali amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubakar cewa idan an je ya sa a yi shela cewa daga wannan shekarar kada wani mushriki ya ƙara zuwa dawafi a ɗaki mai alfarma kada kuma wani ya ƙara yin dawafi tsirara saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya buƙaci a tsaftace Makka daga dukkan wani abin da yake ba daidai ba na aikin hajji wanda ake yi kamar dawafi tsirara kamar zuwa mushrikai sarkai abubuwan su na ibadar shirka a gurin bayan ta sai annabi ya je yayi domin idan da ya je a wannan shekarar wasu abubuwa da zai yi za su iya haɗewa da abubuwan da mushrikai suke yi wanda wani ba zai iya tantancewa tsakanin wanda yake sahihi da wanda ba sahihi ba shi yasa annabi ya ba da wannan umarni daga baya kuma shekara ta gaba ya je ya yi hajjinsa ya ce khudhu anni manasikakum saboda haka ba jinkirta ta yi haka kawai ba dalili ya yi haka ne saboda wata hikima ta tsaftace aikin hajji ɗin kuma a fahimci aikin hajji tsantsa ingantacce tsantsa ba tare da ya gauraye da ayyuka na masu shirka ba.
Jama'a Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan ninka ka karshen shirin a wannan mako sai kuma za ku yi kuma na dina ku sakonnin intanet ta hanyar alko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703 6 0 4 1 4 5 5 ko kuma cikin adireshin email na fatawirahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook kamar da yin shi malamin namu alprofesor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu OON babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda yake ba mu damar domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.